الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba'du godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 28 ga watan Sha'ban shekara ta 2433 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 18 ga watan 7 shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani daga cikin har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 7 a bangaren lissafi suratul a'raf kafin darasi na yau ba laifi idan da yan tambayoyi suna iya gabata na'am wai dangane da mutumin da ya saba yin azumi na litinin da alkamis shin zai iya yin azumi gobe gobe 29 ga wata kwarai da gaske zai iya yi gobe kuma ba a kiranta ranar kokonto domin ranar kokonton tsayuwar wata ran juma'a ne in har ba a ga wata ba kawai gari baka da labari kenan wannan yini shine ake ce masa yawmu shak takan iya yiwa wata ya tsaya ran alkamis takan iya yiwa bai tsaya ba don haka wannan bai ya dacewa mutum ya azumce shi da nihin cewa in har wata ya tsaya kene shi tuntuni ya tashi da azuminsa amma kaddara cewa ranar kokonto in mutum ya saba azumi na litinin da alkamis din ta faru ba laifi mutum zai iya yin azumin shi kwarai tuntun bayani ya gabata akan ta tun a darasin mu na bukhari na cewa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh da kuma cewa assalamu ala nabiyyi kamar yadda Aisha take cewa lokacin manzon Allah yana rayi muna cewa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai muke cewa assalamu ala nabiyyi tare da cewa kuma da sahabban da suka ce ai ba bambanci tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana rayi ko yana mace dangane da lafazin tahiyya yanda kake faɗa yana rayi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu haka bayan mutuwar shi haka zaka faɗa daga cikin waɗanda suka tafi akan haka akwai irin su Abdullahi dan Mas'ud duk dai wannan ba wani abu bane ba wanda za a iya kai ruwa rana akan shi duk abin da ya faɗa da wanda ya ce assalamu ala nabi da wanda ya ce assalamu alayka babu wata matsala a nan har da za a yi jariya a kanta na'am kamar ana bin shi bashin azumi har aka yi ka bashi azumi ba karama ba har wani zu dole ne karama in ya riga ya wuce ba za ka azumci ramadan da niyyar ramuwar azumin da ya gabata za ka azumce shi da niyyar azumi na wannan shekara wanda ya tarduka kana raye wadancan azumi da ka sha bayan wucewa wannan ramadan sai karama iya adadin abin da ka sha sai dai ina fahimtar cewa maganar mudu kake magana wannan mudu ba wajibi bane in ka bada ka kyautata domin babu nasi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya wajabta ma mutumin da azumi ya shekare bi rama ba cewa sai ya bada mudu malaman malikiya Allah ya ji kansu sun tafi akan cewa duk mutumin da ya bar azumi ya shekare to idan zai rama sai ya bada mudu a madadin kowane yini da zai rama menene dalili an samu Abdullahi dan Umar Allah ya ji kansu Allah ya kara masa yadda yana bada mudu a duk lokacin da azumi ya shekare bai bada bai rama ba dan haka bada mudun nan ba wajibi bane in ka bada ka kyautata in baka bada ba kuma ba laifi ba kai na'am idan arwallan liman tawarwari ya mayar da kai a gudunsa cewa ka cika ma jama'a sallah yaya za ka yi karatu za ka sake samu koya za ka yi in ka san kan ayar da ya tsaya kuma za ka iya ci gaba daga wannan aya ka kai karshen inda ya dace a tsaya daga nan za ka kama ba dole bane sai ka sake karanta fatiha da sura na'am kamar wacce irin kafara wai lokacin da zaka ciyar da abinci misali kafara ta rantsuwa abincin yini guda ne zaka bada ka'ida anan abinda Allah ya ce mana shine in ma mutum ya ciyar da miskinai goma ma'ana kowane miskini dai ka bashi abincin da zai ci ya ishe shi ba cewa ba ka bashi karin kumallo sannan ka bashi abinci rana ka bashi abincin dare misali in ka tattara miskini goma a lokaci ɗaya kowanne ka bashi abincin da zai ci ko shi wannan ka sauke iya abin da yake kanka abincin lokaci ɗaya ne ake nufi kowanne miskini a bashi kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa la yu'akhidhukumullahu billahwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون الشاهد أو إطعام عشرة مساكين كوكم تير مسكين بوما kowanne ka bashi abincin da zai ci ya wadace shi shine mudu guda za a ba kowanne miskini in ka ba su abinci a dafe wannan ka kyautata ka rage musu wahala ko da wajen mai siyar da abinci ne kowanne sai ka yi a zuba masa iya abincin da zai wadace shi amma a nan matsakaicin abinci an gane ko ba a ce ba abinci wanda yake mai tsada ba kuma ba za ka dau abinci wanda yake mai arha sakatakiya shi ne za ka dauka kamar yadda Allah ya ce min ausadi ma tuqimuna ahlikum darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya karshen aya ta 158 fadar Allah subhanahu wa ta'ala قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون wanda bayani ya gabata akan ayar wanda ita wannan aya na nuna mana manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzanci ne wanda yake haɗaɗɗe har zuwa kiyama domin shi ne cikamakin annabawa wanda babu wani annabi bayan sa kamar yadda Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ambata mana a cikin suratul ahzab ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin, kamar yanda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yake faɗa a cikin hadisi ingantacce, yace ni ne cika mikin annabawa, dan haka ku san da cewa babu wani annabi bayana, duk wanda yayi da'awar annabta tun ran da Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa kiyama jininsa ya halatta. An gane ku? In ma ya tuba ko kuma a kauda shi daga duran kasa domin ya gama guba ya zama datti, wanda kasancewar waɗanda suka yi da'awar annabta sun wuce a lissafa tun manzon Allah yana rayi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, da yawa sun yi da'awar cewa su ma annabawa ne, irin su Musailamatul Kazzab, irin su Al-Aswadul Ansi, irin su Zarqa'ul Yamama da sauransu. To dan haka ko kai wane ne, ko ma wane launin fata ne, ko ma wane yare kake ji, ko ma a ina kake raye a duran kasa har zuwa kiyama, baka da manzo illa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yanda anan Allah ya ce kul ya ayyuhan nas, ce da su ya ku jama'a, inni rasulullahi ilaikum jami'a, lalle ni manzo ne na ubangiji tabaraka wa ta'ala zuwa gare ku gaba daya. An gane ku? Sai ce jami'an, gaba dayan ku, kowa da kowa, ba bambanci tsakanin Balarabe da wanda ba Balarabe ba. Zancen banza ne cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai manzo ne kawai zuwa Larabawa wanda sauran jama'a, wannan da'awa ce ta ƙarya wanda babu wani dalili a kanta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzo ne zuwa dukkan al'umma har zuwa kiyama, kamar yanda can cikin suratu saba ubangiji ta'ala yake cewa wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira, ubangiji ta'ala yace ba mu turo ka ba face sai zuwa dukkan jama'a, halin kana mai bada albishir da gidan aljanna ga duk wanda yayi imani da kai yayi biyayya, wa nadhiran kuma kana mai gargadi da gidan wuta game da duk wanda ya kafirce mana. Kaga wannan nasi ne a bayyane, kamar yanda wannan aya ta bayyana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzo ne na dukkan al'umma har zuwa kiyama. To dan haka kasancewar shi da kansa ya faɗa a cikin hadisi sahihi na cikin Muslim, manzon Allah yake cewa wallazi nafsi biyadihi ma min ahadin min hadhihi al'umma yahudiyyin wala nasraniyyin yamutu yawma yamutu wa lam yu'min billadhi ursitu bihi illa kana min ashabin nar, zan Allah yace na rantsi da ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa, babu didi da mutum dai daga cikin wannan al'umma, zan Allah yace ba yahudi ko ba nasari, yamutu a ranar da yamutu bai imani da abinda aka turo ni da shi na alqur'ani, manzon Allah ya ce face sai ya kasance daga ɗan wuta a gobe kiyama, ma'ana wuta ita ce makomarsa. Don haka Allah sai ya faɗa a can cikin suratu Hud, ubangiji ta'ala yake cewa wa man yakfur bihi min al-ahzabi fan naru mawidu, duk wanda ya kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin jama'u, Allah ya ce wuta ita ce ma'alƙawarta shi, idan kiyama ta tashi ba zai ƙetare ta ba, makomar shi ita ce wuta. An gane ku? Don haka maganar cewa kowa ya yi addinin shi wannan zancen banza ne, in ma ka yi addinin musulunci ko kuma jininka da dukiyarka ya halarta. Don haka kasancewar manzanci wanda yake haɗaɗɗe, mu san da cewa abu ne wanda Allah yake kunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi kadai Allah ya ba manzanci wanda yake haɗaɗɗe. An gane ko? Umumin risala, manzanci haɗaɗɗe wanda ya haɗa kowa har zuwa kiyama. Don haka a cikin hadisi sahihi manzon Allah yake cewa an mun kyautar abubuwa biyar, duk wani annabi da ya gabace ni babu ɗaya daga cikinsu da aka ɗauka aka bashi, ma'ana abubuwa ne biyar wanda Allah yake banci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da su. Ɗaya daga cikinsu shi ne manzon Allah yake cewa duk wani annabi ya kasance ana aiko shi zuwa jama'arsa kawai, manzo Allah sai yake cewa wa buistu ila nasi kafa yace ni kuma sai aka turo ni zuwa jama'a gaba daya wannan kenan na nuna mana fadla da martaba da daraja ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi manzo ne na dukkan al'umma har zuwa kiyama wani yakan iya cewa to manzancin nashi yake banta ne da jinsi na ɗan adam koko ya hada hadda aljan manzancin sa bai ke banta ba da ƴaƴan adam hatta da aljannu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine manzon su ba su da wani manzo face shi kamar yanda ubangiji ta'ala yake cewa tabarakallazi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira ubangiji ta'ala yace albarkatun sa ko kuma alkhairun sa sun yawaita ko kuma ya daukaka ubangijin da ya saukar da alqur'ani ga bawansa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa barakatuhu alai dan ya zamanto ne gargadi ga alami me ake nihi da alam anan shine al-insu wal jin ko kuma mu ce al-jin wal ins mutun da al-jin domin su ne ubangiji tabaraka ta'ala ya dora ma dokoki anan dan haka kenan Allah ya saukar mana sura ta musamman wanda take bayani dangane da tattaunawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wato da aljannu ita ce suratul jin wanda kafin ita a cikin suratul ahqaf ubangiji ta'ala ya dan haka yito mana haduwar da suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma a karshe aka samu kyaukyawar natija suka yi imani da shi kai tsaye suka koma suna gargadi ga mutanansu shine Allah yake cewa wa idh sarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundhirin ya qaumana ajibu da'iya Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adhabin alim wa man la yujib da'iya Allah falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin an gane ku ko kuma kafin ne ce qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim dan haka wannan aya tana nuna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hatta da aljannu shine manzon su kuma a wannan aya muka gane cewa ashe shiriya hanya ce daya daya duk wanda ya kauce ma wannan hanya sunan shi batacce shiryayye a duniya da lahira shine wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sau da kafa batacce shine wanda ya juya ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baya ya saki layin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kama da shaidani in ma ka kama na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko ka kama da shaidani layin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya shata ma al'umma har zuwa kiyama shine alqur'ani da sunna duk wanda ya bi wannan tafarki shine shiryayye wannan hanya da kabi ba inda za ta taka burki da kai illa aljanna a gobe kiyama wannan hanya kuma ita ce ake kiranta wato as-siratul mustaqim tafarki wanda yake madaidaici wanda Allah ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili zalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun shine Allah can yake faɗa mana a ƙarshen suratul zukhruf ko kuma mu ce suratul shura wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana shiryar da al'umma zuwa tafarki madaidaici shine alqur'ani da sunna dan haka Allah ya ce wattabi'uhu ku bi manzuna la'allakum tahtadun tabbas Allah ya ce in har kun masa biyayya to za ku shiryu ko kuma ka ce la'allakum tahtadun dan ku shiryu zuwa tafarki wanda yake madaidaici a'udhu billahi minash shaytanir rajim قال الله تبارك وتعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون وانجي تعالى كتشوا ومن قوم موسى أمة دقشكين متانا النبي موسى وانجي تعالى يتي أقوي وتجمع تمسمى wannan jama'a ya haduna bil haqq suna shiryar da jama'a zuwa wato ruku da gaskiya ba'un anan sai ta zaman to bi ma'ana ila kenan ya haduna ghairahum ila al haqq suna shiryar da wasu jama'a wato zuwa ruku da gaskiya ko kuma anan kace ya haduna bil haqq suna shiryuwa akan gaskiya wanda take tabbatacciya kasantacciya daga wajen ubangijinsu ma'ana a karan kansu sune suke samun shiryuwa su tabbata akan abin da yake gaskiya wanda daman wannan shine abu daya shiryayye shi yake da damar shiryar da wani da izinin Ubangiji tabaraka wataala shine Allah ya ce daga cikin mutanen annabi Musa akwai wasu jama'a ya haduna bil haqqi wato suna shiryar da jama'a zuwa ruko da gaskiya wabihi ya adidu Ubangiji ta'ala ya ce da gaskiyar kuma suke adalci ma'ana suke hukunci duk abinda za su yanke na hukunci to sai sun diba me Allah ya faɗa ko manzansa me ake nini anan su ne mutanen da suke ruko da littafin da Allah ya turo annabi Musa da shi na Al-Qur'an wanda duk abinda za su zartar da shi na hukunci sai sun leka me Allah ya hukunta a cikin wannan littafi wanda haka ake buƙatar mu'mini ya zamanto karka kadi gabanka ka zartar da wani hukunci da ra'ayinka da tunaninka duk abin da ya bujiro maka na hukunci a karan kanka ko ga wani leka alqur'ani ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan fahimtar magabatan ƙurai ni Allah ya zartar da shi na hukunci ko manzansa domin wannan aya yabo ne Allah subhanahu wataala yake akan wannan jama'a chai wa min qaumi Musa daga cikin mutanen annabi Musa ummatun Allah yace akwai wata jama'a ta musamman ya haduna bil haqqi wadanda suke shiryar da mutane zuwa ruko da gaskiya wabihi ya adilun ubangiji ta'ala yace da gaskiyar kuma suke zartar da hukunci shine abinda ake nihi da adalci ana sai yace wa qabana humusna ta ashrata asbadan umama ubangiji ta'ala yace mun karkasa su wato jama'a 12 an gane ku kabila sai da suka zamanto kabila 12 kasancewar lafazin asbad jam'i ne na asir ko kuma mu ce asbad ma'ana kabila ake nihi anan sune ƴaƴan mutun daya shine Allah ya karkasa su jama'ar suka zamanto kashi 12 sai Allah ya ce wa auhayna ila Musa mun yi wahayi ga annabi Musa izistasqahu qaumuhu lokacin da jama'arsa suka nemi shayarwa suka nemi cewa annabi Musa ya roƙa musu Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya shayar da su annin rabbi asakan hajar Ubangiji ta'ala ya ce sai muka ce da annabi Musa biji dutse da sandarka bugun dutse ke da wuya famba jasat min husnata ashirata aina ubangiji ta'ala yace ido 12 na ruwa wato sai sabu ya ringa gudana lafazin famba jasat ma'quzin ne mina limbijas idan aka ce alimbijas daidai yake da alimfijar ma'ana shine fashewar kasa ruwa ya ringa gudana kamar yanda ya gabata tun a cikin suratul baqara fanfajarat min husnata ashrata aina shine anan Allah yace fanfajarat min husnata ashrata aina ido 12 na ruwa Allah yace sai ya gudana me zamu iya fahimta a gargashin wannan aya bangare da wata mas'ala ta aqida ta tauhidi. Wato shine al-aqdu bil asbab, ruku dangane da sababi, komai Allah ya sanya sababi a karkashin sa. Yanzu nan shayarwa ce mutanen Annabi Musa suka nema cewa ya ruka musu Ubangiji tabaraka ta'ala ya shayar da su. Me za a yi sai Allah ya ce ma Musa, bigi dutse da sandarka. Da Annabi Musa ya duki dutse da sandar shi, take yanke ido 12 na ruwa sai suka bulbulo. Inda Allah ya ga dama, ba tare da Annabi Musa ya buga sandar shi, yana iya sanya dutsen ya fashe idanu 12 su fito. Haka irin wannan ya maimaitu lokacin da Annabi Musa alaihi salam da jama'arsa suka fita daga cikin birnin Masar, lokacin da Fir'auna ya sayo su gaba, sun zo bakin teku, Fir'auna ga ya jirka ku Ubangiji ta'ala. Lokacin da mutanen Annabi Musa suka kai kuka suka ce inna la mudrakuna, lalle mu za a cin mana, in aka cin mana kuma halaka mu za a yi. Ubangiji ta'ala sai ke ce Annabi Musa ke haƙaito mana, sai Annabi Musa ya ce kalla inna ma iya rabbi sayahdi, lalle Ubangiji na tare da ni, da sannan zai nuna mana ina ce mafita. A lokacin nan Allah ya yi wahayin cewa Annabi Musa ya dubi teku da sandan shi. Bugun teku ke da wuya, gaba ɗaya teku sai ta bushe. Annabi Musa da jama'arsa suka samu hanyar da za su wuce. Shin Ubangiji ta'ala ba shi da ikon busar da teku sai Annabi Musa ya buga sandar shi? Don Allah ya nuna mana cewa komai yana da sababi. Mu koma cikin suratu Maryam. Maryam ga halin da take ciki, tana cikin hali wanda yake na naƙuda. Ta zo ta kama wani kututture wanda yake na dabino. Ubangiji ta'ala sai ya ce da ita, bi ilayki bi jizi'in nakhla tusaqid alayki rutban janiya fakuli washrabi wa qarri ayna al-aya. Ubangiji ta'ala ya ce mata, ki girgiza wannan kututturen icce na dabino, in har kin girgiza maga za ta fadu, in ta fadu Allah ya ce ki dauka ki ci. Ga halin da take ciki, wahali wanda yake na wahala, hali na naƙuda. Amma dan Allah ya nuna mana komai yana da sababi, yana da ikon da zai girgiza iccen dabinon da kudurar shi. Ya'in itacin su fadu, Maryam ta dauka ta ci ba tare da ta wahala ba. Amma sai Allah ya ce mata ta girgiza, dan a nuna mana komai yana da sababi, sai ka tashi ka nema. An gane ku, ka dora kafa dai kan daya da da'awar cewa arzikin da Allah ya yanka maka zai zo. Wannan suka ne dangane da shari'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita. Dole sai mutum ya kama sababi. To shine anan Ubangiji ta'ala ya ce ma Annabi Musa, anid ribbi asakal hajar, Allah ya ce ka bigi dutse da sandarka. Fambajasat minhu sunata ashrata aina, da Annabi Musa alaihi salam ya bigi dutse da sandar shi, ido 12 na ruwa sai ya keto. Ubangiji ta'ala ya ce qada alima kullu unasin mashrabahum, dukkan wasu jama'a sun san ina ce mashayarsu. Wannan kenan iya adadin kabilin, iya adadin wato idanu na ruwa. Wannan kuma yalwatawa ce ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala ga bayin samuni. Maimakon a ringa cunkusu, Ubangiji tabaraka wa ta'ala sai yalwata musu duk iyalin mutum guda. To ga idanun ruwansu, idan ruwansu wanda shine za su rinka sha. Shine Allah ya ce qada alima kullu unasin mashrabahum, kowace jama'a sun san ina ne mashayarsu. Wa dhallalna alaihim al-ghamama, Ubangiji ta'ala ya ce sai muka musu inuwa ta farin girgije lokacin da suka fada cikin imuwa. Wannan ma wata ni'ima ce ta biyu da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya jaddada musu. Wannan ku kasancewar lokacin da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya umarci Annabi Musa alaihi salam da mutanansa cewa su je su ento Baitul Maqdis, domin a lokacin nan masallacin Qudus yana hannun wasu jababira, wasu masu tsaurin kai, wasu kangararru. Allah ya hura Annabi Musa ya je ya yaki wannan alkarya, ya fitar da lalatattun da suke ciki, shi da jama'arsa su shiga. To a lokacin nan wasu daga cikin mabiyan Annabi Musa suka yi tawaye, suka ce ai mu ba za mu bi ka ba. Suka gaya masa mummunar magana wadda ta gabata a cikin suratul Ma'ida. fadhahab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Kai da ubangijinka ku je ku yi yaki, mu muna nan a zaune ba inda zamu je. Ubangiji tabaraka wa ta'ala a sanadiyar wannan rashin ladabi da suka ma manzansa, ubangiji ta'ala ya jefa su cikin dimuwa sai da suka shekara 40 hanya ta bace musu sun rasa ina za su dosa. Shekara 40 musu a cikin wannan yanayi suka mutu. To suna cikin irin wannan yanayi wanda yake mawuyacin hali, ubangiji ta'ala sai ya musu inuwa ta farin girgije saboda zafin rana. Shi farin girgije gashi maganin rana ne, sannan kuma babu duhu, babu wani damuwa tare da shi. An gane ku? Shine Allah ya ce wa zallalna alaihim al-ghamama, sai muka musu inuwa ta farin girgije lokacin da suka fada cikin inuwa. Wa anzalna alaihim al-manna, ubangiji ta'ala ya ce muka saukar musu da tacicciyar zuma, wasalwa wato da naman ƴaƴan shila, ko kuma ka ce almanna, kamar yadda malamai suka ce abinda ake nihi da almanna shine kullu mamtanna Allahu bihi alaihim min fa'amin wa sharabin allazi laysa lahum amalun wala kaddu. Dukkan abinda Allah ya yi musu na kyauta, na abinci da abin sha, wanda babu takawa balantana zubdawa, ma'ana babu wata wahala tare da shi, shine ake nihi da alman. Tare da cewa lafazin alman wani abu ne wanda yake sananne a yaren Hausa, suna kiran shi, ina ji kuma suke ce masa kurakua, yawa darba suke gaya masa, wanda galibi a gindin gawo a lokacin damuna zaka ga wani abu ya fito wanda kamar wata shuka shuka ce, amma zaka ga tana tsiya yadda wani ruwa, yadda ka san ruwan zuma zaki gare shi, wanda kasancewar abu ne wanda suke sarrafa shi suna abinci kala kala a can. To shine wasu malamai suka ce abinda ake nihi da alman anan kenan shine suke kiran shi da Hausa darba, ko kuma kace tacicciyar zuma. Asalwa naman tsuntsaye ne, tsuntsin yana kama da wani tsuntsun kamar yadda Abdullahi da Abbas yake faɗa, shine ake kiran shi asumani. Shine yake cewa wa anzalna alaihimul manna, shine anan malamai suke fassara shi da cewa tsakin tama. Me ake nihi tsakin tama? Shine wato ƴaƴan shila, domin naman ƴaƴan shila shine nama wanda yafi kowane nama daji, naman tsuntsaye. An gane ku? Kar mu manta aljanna, mai Allah ya ce wala hami dairin mi ma yashtaku, naman tsuntsu daga cikin abin da suke marmari ƴan aljanna za su same shi ba dare ba rana, naman tsuntsu yafi kowane nama daji. Shine anan ubangiji ta'ala ya ce wa anzalna alaihimul manna, sai muka saukar musu wato da tacicciyar zuma, wasalwa da naman tsuntsaye, kenan lokacin da suna cikin wannan yanayi wanda yake na dimuwa. Ubangiji ta'ala sai ya ce da su kulu min tayyibati ma razaqnaku, ku ci daga cikin dadadan abinda muka azurta ku. An gane ku? Shine kenan na halak iya abinda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kayyade ma bayinsa. Me za a yi? Wannan jin dadi da ya musu yawa, dama Hausawa suka ce in dadi yawa mutum yawa sai ya ce Allah kashe ni in huta. Wannan ni'ima da Allah ya musu, sai suka ce ma Annabi Musa lan nasbira ala ba'amin wahid, ai mu ba za mu iya daukan hankuri akan abinci nau'i daya, kullun kawai sai dai mu ci naman tsuntsaye mu sha tacicciyar zuma. Suka ce a mu ba za mu iya hankuri ba akan haka. Fadu lana rabbak, suka ce ya kai Musa roƙa mana ubangijinka, yukhrij lana mimma tunbitu al-ardu, ya fitan mana daga cikin abin da ƙasa take tsirasuwa, min baqaliha, daga cikin makunkusan ƙasa, kamar doya, kamar makani, kamar dankali, kamar rogo da sauransu. Wa qisaiha, wato da kani kani, ma'ana kankana da danginta, irin su malo, su gwanda da sauransu. Wa fumiha, wato da alkama. Wa adasiha, wato da adas shine tsanwan wake. Wa basaliha, wato da albasa. Ubangiji ta'ala ya ce da su atastabdiluna billazi huwa adina, atastabdiluna allazi huwa adina billazi huwa khair, yanzu kwa ne mu canjin abinci wanda yake kaskantacce ko ma baya da abinci wanda yake fiyayye? An gane ku? Ubangiji ta'ala yake musu istifhami, ina hankalinku ya tafi? Atastabdiluna allazi huwa adina billazi huwa khair, adarshe da suka nace ubangiji ta'ala yace to ihi bi dusra ku sauka wani birni daga cikin birane fa inna lakum ma sa'alt abinda kuka tambaya Allah yace to an ba ku shine Allah yace wa ghuribat alaihim dhillatu wal maskana wa ba'u bi ghadabin min Allah zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighayri haqq zalika bima asaw wa kanu ya'tadun to shine anan Allah yace wa ma zalamuna basu zalunce mu ba an gane ko akan neman wannan canji da suka yi akan ni'imar da muka musu walakin kanu anfusahum yuzlimu ubangiji ta'ala yace sanade kawunan su ne suka kasance suke zalunta an gane ku domin hukumar zaluncin za ta dawo kansu anan rayuwa ta duniya da makoma lahira wa idh qila lahum uskunu hadhihi alqarya ubangiji ta'ala yace ku tuna lokacin ko kuma ba mutanen ka labari lokacin da aka fada ga mutanen annabi Musa sune banu Isra'il aka ce da su uskunu hadhihi alqarya ku zauna wannan alqarya wanda a can mu ka wuce wa idh qulna dukhulu hadhihi alqarya lokacin da Allah yace ku shiga wannan alqarya ku maida ta ita ce mazaunin ku ma'ana ita ce garin ku shine Allah yace wa idh qila lahum uskunu hadhihi alqarya ba mutanen ka labari lokacin da aka fada ga mutanen annabi Musa aka ce ku shiga wannan alqarya ku zaune ta ma'ana ita ce garin ku wa kulu minha haythu shi'tu ubangiji ta'ala yace ku ci daga ƴaƴan itacen wannan alqarya duk inda kuka so wa qulu hidda ubangiji ta'ala yace kuma ku ce roƙon mu shine asrayen mana da zunubin mu an gane ku su'aluna hidda roƙon mu shine asrayen mana da zunubin mu ma'ana a yafe mana wadkhulul baba sujjada ku shiga kofar garin Allah yace halin kuna masu sujjada naghfir lakum khatayakum khadi'atikum Allah yace in har kun yi haka kun yi umarnin mu Allah yace za mu gafarta muku kurakuran ku ma'ana duk wani zunubin ku da ya gabata Allah yace za mu yafe muku an gane ku dokoki ne Allah ya dora musu anan wannan alƙarya Allah ya ce dole su shiga su yi kokari su shiga umarni ne aka musu abu na biyu kuma umarni ne na halacci Allah ya ce ku ci daga ƴaƴan itacen alƙarya duk inda kowa ga dama babu wata doka da aka mu abu na uku shine Allah ya ce wa qulu hidda ku ce ya ubangijinmu mu dai roƙon mu da buƙatar mu shine asrayen mana da zunuban mu wadkhulul baba sujjada sannan Allah ya ce kofar gari in za ku shiga halin kuna masu sujjada in har kun yi haka Allah ya ce naghfir lakum khati'atikum za mu gafarta muku wato kurakuranku nan za mu fahimci ashe sababin gafara ta ubangiji tabaraka wa ta'ala shine dawowa kan tafarki wanda yake madaidaici shine bin umarnin ubangiji tabaraka wa ta'ala duk wanda ya bi dokokin ubangiji tabaraka wa ta'ala alkawari ne na Allah zai gafarta masa duk abin da ya gabata na kurakuransa ubangiji ta'ala ya ce in har kun yi haka Allah ya ce za mu gafarta muku ya ce sanadidul muhsinina da sannan za mu dada ma masu kyautatawa tsakaninmu da su wato wani sakamako na lada wanda yake na musamman ma'ana duk wani mai kyautatawa Allah ya ce da sannan za mu dada masa akan kyautatawar shi ma'ana mu ba shi abin da ya cancanta na sakamako sannan mu kara masa shine ubangiji ta'ala sai yake cewa fa baddalal ladina zalamu minkum qawlan ghayra alladhi qila lahum wadanda suka zalunci kawunan su daga cikin su sai suka canza wata fada ta daban ghayra alladhi qila lahum ba fadar da aka fada musu ba abinda aka ce musu wa qulu hidda ku ce ya ubangijin mu iya roƙon mu shine asrayen mana da zunubin mu to amma sai suka canza wannan fada kamar yadda malaman tafsiri suka rawaito sai suka ringa cewa hinda ma'ana alkama maimakon su ce hibba sai su ce hinda ubangiji ta'ala ya ce fa arsalna alaihim rizan minas sama'i sai muka aiko musu wata azaba ta musamman daga sama bima kanu ya zulimun a sanadiyar abinda suka kasance suna zaluntar kawunansu kenan sababin saukar azaba shine zalunci duk lokacin da jama'a suka bujire ma ubangiji tabaraka wa ta'ala akan dokokinsa to sakamakon abinda zai biyo baya ita ce azaba na rashin bin umarnin Ubangiji tabaraka wata'ala shine sababin abin da yasa Allah ya turo musu wannan azaba daga sama shine Allah ya ce fa arsalna alaihim sai muka turo musu rizqan minas sama'i wata azaba daga sama bima kanu yazlimun wato a sababin abin da suka kasance suna zaluntar kawunan su ba anan sababiyya ce wannan dai duka ya gabata irin wannan kissa tun a cikin wato suratul baqara wannan kuma daman alqur'ani kenan kamar yanda Allah ya siffanta shi littafi ne wanda junansa yayi kama da juna Allah nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan matani tabshiru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum al aya shine anan in ka kalli wadannan ayoyi dan bambanci ne takeitacce tsakanin su da ayoyin da suka gabata a can wato suratul baqara yanzu idan ka dauki nan me Allah yake cewa da yace wa auhayna ila Musa izistasqahu qaumuhu can me Allah yace wa izistasqa Musa bi qaumihi fa qulna drib bi asakal hajar an gane ko nan can sai yace fanfajarat nan sai yace fanbajasat sannan nan da yace wa balladna alaihimul ghamama wa anzalna alaihimul manna wassalwa kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun sai yace wa idh qila lahum uskunu hadhihi alqarya can sai yace wa idh qulna lahum udkhulu hadhihi alqarya sannan can sai yace kabaya kun sai yace kabiyati kun can yace wa sanadidul muslimin nan sai yace sanadidul muslimin nan da yace fa badala alladhina zalamu minhum qawlan ghayra alladhi qila lahum can sai aka cire minhum nan kuma sai aka karata can sai yace fa anzalna alaihim kuma fa anzalna alal ladina zalamu rizqan minas sama'i bima kanu yafsukun nan ku sai yace fa arsalna alaihim rizqan mimakon fa anzalna sai yace fa arsalna can da yace yafsukun sai yace yazlimu to shine wannan alqur'ani kenan junan sa yayi kama da juna wanda wannan kuma mu'jiza ce ta alqur'ani sai yace was'alhum an alqaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fi sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shurra'a idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shurra'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun wa idh qalat ummatun minhum lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum adhaban shadida qalu ma'biratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun falamma nasu ma dhukiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anil su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adhabin ba'isin bima kanu yafsukun فلما أتوا أماله عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون Ubangiji ta'ala yake cewa was'alhum wato ka tambayi wato yahudu wanda kake tare da su kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anil qaryati allati kanat hadiratal bahri Allah yake tambaye su tambaya ce kuma ta Allah wadai da alazi ne dangane da alqarya wanda ta kasance a gabar teku wata alƙarya ce ta musamman wanda malaman tafsiri suke cewa shine birnin Aila an gane ku illa kasancewar Allah subhanahu wata'ala bai bayyana ba manzon shi bai bayyana ba zance ne wanda ba a ƙaryata ba kuma ba za a gaskata ba shine anan Allah ya ce was'alhum anil qaryati allati kanat hadiratal bahri tambaye su dangane da halin wannan alƙarya wanda ta kasance a gabar teku idh ya'duna fi sabti yayin da suka ringa ketare iyaka dangane da farauta ta kifi a ranar asabar ubangiji tabaraka wa ta'ala dan jarrabawa ya halatta musu kamun kifi a tsawon sati domin musunta ne to amma sai ya taka musu birki yace ranar asabar kar wanda yaje farauta kifi ba komai ba ko yasa Allah ya shar'anta musu wannan doka don jarraba imaninsu shine Allah yace in ya aduna fi sarci yayin da suke ketare iyaka dangane da kamin kifi na ranar asaba shi lafazin asabt a yare na larauci shine alqabu ma'ana yanke abu ma'ana rana ce wadda take ta hutu kenan ga su wadancan jama'a domin su suka zaba Allah ya makautar da su dangane da yini na juma'a su suka zaba asaba ya'yan musha suka zabi ranar lahadi al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya shiryar da mu zuwa yini fiyayye shine wato ranar juma'a shine Allah yace idh ta'tihim hitanuhum yayin da kifayen su ke zo musu yawma sabtihim a ranar da ba sa kamu kenan shine ranar asabar shur'an ubangiji ta'ala yace kifi sai ya zo a bayyane gashi a saman teku sai yawo yake ranar da ba a kamu kifi gashi nan har a bakin teku ko ina shi wa yawma la yasbituna ranar da ba sa hutu la ya ta'ti kifin kuma baya zuwa musu jarrabawa ta Allah a ranar da aka hana kamu in ka je kifin ya wuce misali ko ina shine gashi ya hayo saman ruwa kuma a bakin teku dishi ne amma ranar da ake zuwa ayi kamu kuma a ran nan sai ka sha wahala kafin ka samu ubangiji ta'ala yace kazalika kamar yanda muke jarraba bayin mu Allah yace na buluhum haka muka jarrabe su bima kanu yasukun wato a sanadiyar abinda suka kasance suna mana wato na rashin da'ar suke ma ubangiji tabaraka wa ta'ala sai Allah ya jarrabe su da wannan dan awari tsakanin danduma da dan kabewa wane ne yake da imani na kwarai wane ne kuma wanda yake jabi shine da yake kuma sana'ar su ce kamin kifi sai Allah ya ce to ranar asabar kar wanda yaje ya kama kifi ranar da ba a kama kifi sai ka iske shi gashi saman ruwa ranar da aka halatta musu wannan kwanuka shida a tsawon sati idan ka tafi sai ka wuni kafin ka samu kifin da zaka kama ubangiji ta'ala ya ce wa idza qalat ummatun minhum ni za a yi sai suka ketare iyaka an gane ko shaidani ya zo ya musu wasiwasi ya ce to tunda an taka muku birki an ce ranar asabar kar ku yi kamu to ga wata dabara da za ku yi ya ce ku zo a ranar asabar sai ku yi rami a gefen teku sai ku ringa koro kihin idan ya zo ya shiga cikin wannan rami ranar asabar ranar lahadi da safe daga kun zo kenan kawai sai kwasa an gane ku ya nuna musu cewa ga shawarar da za ku sai suka bi wannan wahayi nashi kai har ya kai tafiya da ta yi tafiya ita kanta ranar asabar din sai suka keta alhurma a ran asabar ma zuwa suke su kama shine Allah ya ce wa laqad alimtumul ladina atadaw fi sabti Allah ya ce hakika kun san waɗanda suka ketare iyaka dangane da kamin kifi na ranar asabar ku yahuda wanda kuke zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai kuna da labarin su kun san yaya muka yi su shine anan Allah ya ce ma manzon sai ya ce ka tambaye su dangane da mutanen alƙarya waɗanda suke gabar teku yayin da suke ketare iyaka game da kamin kifi na ranar asabar Allah ya ce idh ta'tihim hitanuhum yawma sabti yayin da kifaye ke zo musu a ranar hutu ranar da ba a kama shur'an Allah ya ce kifin yana zawwa a bayyane gashi nan akan ruwa wa yawma la yasbituna ranar da ba sa hutu Allah ya ce la ta'tihim kifin bai zawwa kazalika Allah ya ce kamar yanda muke jarraba bayin mu na buluhum haka muke jarraba su bima kanu yafsukun Allah ya ce a sanadiyar rashin da'ar da suka kasance suna mana sai Allah ya ce wa idza qalat ummatun minhum tunda lokacin da wata jama'a daga cikin su suka fada suka ce lima ta'iduna qauman illahu muhliku dan me kuke ma jama'ar da Allah mai halaka su ne dan me kuke musu gargadi kuke musu wazi aw mu'adhibuhum azaban shadida ko kuma me azabtar da su ne azaba wanda take mai tsanani ma'ana mutanen alƙarya sun kashi uku kashi na farko wannan su sun ketare iyaka sai suka ringa kamun kifi a ranar asabar wannan kashi na biyu sai ya zamanto yana ma ƴan ta'adda gargadin cewa abinda kuke fa bai dace ba wannan kashi na uku su ku ƴan ba ruwan mu ne sun ja bakin su sun kame su dai ba sa yi amma sun ja bakin su sun kame to waɗanda suka jabacin su suka kame su ne suke fada ga waɗanda suke hanin waɗancan yan ta'adda an gane ko ƴan ba ruwan mu su ne suke fada ga waɗanda suke hani dangane da mummunan aiki da suka zo suka same su suke musu wa'azi suke nuna musu tsananin azaba ta Ubangiji in har ba su daina ba su waɗannan ƴan ba ruwan mu sai suka ce lima ta'iduna qauman illahu mumliku dan me kuke ma mutanen da Ubangiji ta'ala mai halakar da su ne ko kuma mai azabtar da su ne azaba mai tsanani dan me kuke musu wa'azi ku rabu da su kowa ya dauko da zafi ya kai bakin shi kenan wannan musiba da suka dauko kenan kansu za ta kare qalu sai kuma sai suka ce ma'ziratan ila rabbikum suka ce muna musu gargadi ne dan gabatar da hamzari zuwa ga Ubangijin ku da Allahun yattaquna ku saji tsoron shi su dena me yasa saboda waɗannan sun san cewa in har aka jabaki aka kyale su suka ci gaba da ta'addancin su to musiba in ta sauka ba magana cewa wani bai yi ba wani shi yayi gabaɗaya musiba za ta hada jama'a sai dai a gobe kiyama a rabe tsakanin masu laifi da waɗanda ba su laifi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mana misalin mutane jama'a ƴan ta'adda da waɗanda suke masu neman gyara masu umarni da kyaukyawan aiki masu hani dangane da mummunan aiki kamar jama'a ne waɗanda suka hau kwale-kwale wanda yake mai bini suka shiga teku waɗannan suna gidan ƙasa waɗannan suna gidan sama waɗanda suke gidan sama idan za su ɗauko ruwan da za su yi amfani da shi sai sun sauko ƙasan kwale-kwale sun shiga an gane a waɗanda suke ƙasa idan suna buƙatar ruwan da za su sha su yi amfani da shi kenan sai sun hau sama an gane ko sai sun hayo bini kenan na kwale-kwale sannan su zura guga su yayyo ruwa daga cikin teku yau da gobe suna haka sai suka yi shawara suka ce kai wannan abu da muke homin takura ma ƴan uwanmu kullun sai mun ƙetara su sannan mu je wato kasancewar mu zura guga mu janyo ni za a yi kawai ku zo mu tilla wannan jirgi daga ƙasa kenan ruwa in yana bulbulowa sai mu dau ne amfani ba tare da mun hau sama ba mun dame su shine manzon Allah ya ce to misali anan su waɗannan na sama in suka kyale na gidan ƙasa suka tilla wannan teku yaya al'amari zai kasance gaba ɗayan su za su durmiyar su halaka idan ku suka kame hannunsu suka hana su cewa kar su tilla wannan jirgi kenan da su gaba ɗaya za su tsira dan haka duk lokacin da aka samu jama'a na ta'addanci dole ne akan mutanen ƙurai su tashi su gargaɗe su su hana su in suka kyale su suka ci gaba da ta'addancin su idan azabar Allah ta sauka ba maganar cewa waɗannan masu neman gyara ne waɗannan su ne ƴan ta'adda gaba ɗaya za ta hada jama'a sai dai a kiyama a rabe to shine anan suka ce a wannan gargadi da muke musu muna yin shi ne dan gabatar da hamzari zuwa ga Ubangijin ku wala allahum yattaqun kuma dan wato su dena ta'addancin da suke shine kamin kifi a ranar asaba wannan ya nuna mana ha'inci na yahudu damun abinda suka gada kenan in an hana su abu kaza sai su zo su yi wayo su kewayo ta wata hanya ta daban domin su halatta haram an gane ku wannan domin wata dabara ce ta halatta haram an ce kar su kama kifi a ranar asabar kenan sai su zo su yi rami a ranar juma'a a ranar asabar kawai kifi sai ya zo ya gangara duk sai ya shiga cikin rami ranar lahadi kawai da safe daga sun zo sai su kama haka Allah ya haramta musu kitse ne za su yi sai suka ringa narka kitsa suke sai da shi kuma sannan sai su ci kudin kamar yadda hadisi yake cikin sahihai shine manzon Allah ya ce qatalallahu alyahuda Allah ya tsine ma yahudu inna Allah ta'ala lamma harrama alaihim ash-shuhuma yayin da Allah ya haramta musu cin kitse manzon Allah ya ce ajmalu sai suka ringa narkar da kitsa wa ba'uhu fa akalu samana suka ringa sai da shi suke cin kudin wanda kasancewar in ka lura da duk yanayi wanda yake na tsari na banki dubara ce wace yahudu wanda duk inda za a kewaya sai kaga kamar an taimaka maka ba taimaka maka bane aka yi wani zalunci ne ake maka ta hanyar raba za ka gane ba kuɗi ne da ruwa shine sai Allah ya ce falamma nasu lokacin da suka bar mazu kirubihi abinda aka musu galgadi da shi na cewa su dena wannan ta'addanci Allah ya ce azaba sai ta sauka muka halakar da su wa anjayna alladhina yanhauna anis anjayna alladhina yanhauna anis an gane ko falamma nasu ma zuciru bihi lokacin da suka bar abinda aka musu gargadi da shi shine na dina kamun kifi a ranar asabar anjayna alladhina yanhauna anis Allah yace wadanda suke hani dangane da mummunan aiki Allah yace sai muka tsiratar da su wa akhadna alladhina zalamu bi adhabin ba'is wadanda suka zalunci kawunan suka ketare iyakar mu Allah yace sai muka damke su da azaba wanda take mai tsanani bima kanu yasukun dangane da abinda suka kasance suna mana wato na rashin da'a to haka Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda da ya kalli wannan aya sai yace wadanda dai suke hani dangane da mummunan aiki Allah ya tsiratar da su wadanda suka yi ta'addanci Allah ya halaka da su dan ba ruwan su ko yace ban san ba abinda Allah ya yi almajirin sa Ikrima sai yake cewa Allah ya maida ni a matsayin fansarka ya kai mata sai yace shin baka ganin wadannan su da suka yi inkari suka yi wa'azi suka yi gargadi Allah ya tsiratar da su su wadannan da suka ce lima ta izuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum azaban shadida dan me kuke ma jama'ar da Allah mai halakar da su ne ko mai azabtar da su ne azaba mai tsanani dan me kuke musu wa'azi yace to su wadannan jama'a ubangiji ta'ala wato bai ce ba ya tsiratar da su tunda bai ce ba ya tsiratar da su kuma bai ce ba ai ya halakar da su an gane ko kenan a ina za a kwatsa su tunda Allah bai ce ba ya tsiratar da su to kuma ai bai ce ba ya halakar da su kenan dan haka tunda bai ce ba ya halakar da su suna daga cikin kenan wadanda suka samu tsira su amma ɗan ta'adda ne Allah ya faɗa sai yake cewa falamma atau ammanu anhu lokacin da suka yi tsaurin kai dangane da abinda aka hane su suka kidenawa kulna lahum Allah yace sai muka ce da su kunu kiradatan kafirin ku zaman tuburrai kafirin kuna kaskantattu ma'ana Allah ya la'ance su ya canza halittar su suka zaman tuburrai bayan kwanuka ubangiji tabaraka wa ta'ala ya karbi rayuwarsu wa idza ta'azzana rabbuka ka tuna lokacin da ubangijinka yayi sanarwa ko kuma ka ce yayi umarni la yaba akanna alaihim ila yawmi alqiyamati ubangiji ta'ala yayi sanarwa cewa zai aiko musu har zuwa ranar kiyama man yasumu hum su al'azabi wanda zai ringa dandana musu mummunar azaba an gane ko Allah yayi alƙawarin har kiyama ta tashi zai turo wanda zai ringa dandana musu azaba wannan kuma ta hada har jikokin su sune yahudu dan haka Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fatattake su dan haka duk zamani in yayi zamani sai Allah ya aiko wata runduna daga cikin rundunarsa wanda za ta fatattake yahudu ta watsa su wanda a ƙarshen duniya in kiyama ta kusa mu'mini za su yaki yahudu sai sun fatattake su kamar yadda hadisi yake cikin sahihu muslim manzon Allah yake cewa kiyama ba za ta tashi ba ba za ta tabbata ba sai musulmi sun yaki yahudu sun fatattake su har sai ya kai ga yahudi na labewa bayan icce ko bayan dutse dutse ko icce sai ce ya kai musulmi zo ga ba yahudi baya na zo gama da shi manzon Allah ya ce illal gardat sai dai wata itaciya ta gardat ita kadai ce ba za ta fada ba domin tana daga cikin itacen yahudi wani dan uwa dan Palestine ya ce yau an wayi gari mafi yawan itacen da yahudi suke dasawa a cikin wannan itaciyar gardat a cikin ibn Isra'ila irin itacen da suke dasawa shine anan shine ubangiji ta'ala yace wa idza ta'azzana rabbuka tuna lokacin da ubangijin kai ya sanarwa la yaba asanna alaihi zai turo musu ila yawmil qiyamati har zuwa kiyama man yasumu hum su al azabi wanda zai ringa kallafa musu mummunar azaba inna rabbaka la sari'ul yana daga cikin alƙawarin Allah itilar ra yazo ya fatattake su ba wanda ya azabtar da yahudawa ya daidaita su a ban kasa a baya baya sai a yakin duniya wanda yake nuna sai ya ce inna rabbaka la sari'ul iqabi lalle ubangijinka mai gaugawar hukuma ne ga duk wanda ya saba masa wa innahu laghafurur rahim, lalle kuma mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba mushi kai ne dangane da bayin sa mu'mina. Aljam'u bainat targhibi wat tarhib wa qatta'nahum fil ardi umama, ubangiji ta'ala yace mun karkasa su al'ummu ne daban-daban a ban kasa. Minhum salihun, Allah yace daga cikin su akwai na kwarai, sune wanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum duna zalik, Allah yace daga cikin su kuma akwai waɗanda suke na banza, waɗanda suke lalatattu, kuma su suka fi yawa. Minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun, wa balawnahum, Allah yace mun jarrabe su bil hasanat, wato da kyawawan abubuwa shine koshin lafiya da yalwa ta arziki. Wa sayyiat, wato da miyagun abubuwa rashin lafiya da talauci da tsanani. La'allahum yarji'un, ubangiji ta'ala yace dan su dawo kan hanya. Wannan jarrabawa ta Allah da yake ma bayin sa dan su dawo kan hanya, to Allah ya jarrabe su, amma duk da haka ba su wa'azu ba. Nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كنا إن شاء الله تعالى كراتوس.